أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dade mu wannan masallaci namu mai tarin albarka a wannan yini na asabat wanda yau yayi daidai da 2 ga watan 5 din musulunci watan jumadil ula yau hijira na da shekara 1444 daidai da 26 ga watan 11 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usunna dake wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na aqaul musallin kusakuran masallata na babban malami al-hafiz Muhammad Siddiq al-Mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a dukkan mako kuma ayini irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mala ya kamu karshen darasi game da sarki na istijmari da istinjai sarkin da ake yi da duwatsuna ko tsakoyi da kuma sarkin da ake yi da ruwa dukkan malan yayi bayani kuma har ya rinjayar da cewa idan har aka yi sarki na tsakoyi to ya wadatar mutum zai iya ibada da shi kuma lissafo abubuwan da ba a yi ne tsarki na tsakuwa da tsakoyi da shi kamar kashi da dukkan nau'in abinci da kashin dabba wannan duka ba a yi da su ya kawo duk abin da ya kamata a ƙarƙashin wannan babi wanda muka karanta makon da ya gabata yau kuma insha Allah za mu tashi at-takhalli fi turqi wal mawarid wa dhil biyan bukata na bayan gida ko fitsari akan hanyar mutane ko gungi ban ruwa almawarid ko gun bayi ko gun da ake iban ruwa na amfani da shi yau da gobe wazil da kuma inuwa waɗannan gurabe guda uku suna da alaka da rayuwar mutayen adam muna bin hanya a kowane lokaci dare ko rana safiya ko yamma haka nan muna ta'ammuli da gun iban ruwa ko mu sha ko mu shayar da dabbobinmu ko mu ibo da nau'in amfani da shi haka nan inuwa muna amfani da ita wajen zama a huta ko fita bayan gari domin wata shawarwari ko biyan bukata ko abin da ya kama da wannan ko mai kiwo ko manomi iya da bukata ga inuwa a lokaci bayan lokaci ko matafiya ma kansa iya da bukatar inuwa a wannan lokacin da zai zauna ya huta ka bai ci gaba to shari'a ta duba muhimmancin waɗannan guraben ne shine ta yi magana a kansu game da biyan bukata ta bayan gida ko fitsari me shari'a ta ce game da wannan gurabe guda uku to sai malike cewa hazal qabu ya qabu fihi kathiru minan nas wannan kuskuren na shiga karkashin inuwa ko kan hanya ko gun bayan ruwa ko iban ruwa a je ai bayan gida a gun ko fitsari to ya ce wannan kuskuren da yawa daga cikin mutane sun fada cikin sa musamman abin da zai baka mamaki a yanzu kana tafiya a gari a bakin titi sai ga bayan gida ba ma fa a jeji ba a cikin gari ko colbert da ake zama ko wani guwar da yake da alaka da mutane ko mu dau misalin ma kusa da mu ga irin bayan gida irin na masallati da yake mutun zai ji bayan gidan amma ba zai koraro ne fulloshin ba kaga duk suna da alaka da wannan babi dan domin ana so idan dan adam da zuciyarsa kada kai abin da zai tare masa da hankali idan har kai abin da zai gani ya kiyamata ko ya ji ya kiyamata akwai yiwuwar Allah zai kama ka da zunubi so da kata ban daukuna da ake na masallatai ko public toilet hanan na waje to kaje kai bayan gida ka bari shi a fili
kai korawa ko wani abu makamantan wannan to iya cikin abin da gangarwa karkashin wannan babu na hani da manzon Allah yi da kuma abin har ya kai ga tsinuwa daga Allah tunda akwai hadisi da zamu bayani akan su insha Allah to sai maliki ta dewa daga cikin mutane sun fada cikin wannan kuskura fa najidu annahum yatagawwatuna fi qari'i tariq fi qari'ati tariq yace za ka ga wa'ansu mutane suna bayan gida akan hanyar mutane kan hanya da mutane suke ficewa za ka ga wani ya tsuguna yayi bayan gida kuma ya tafi ya bar shi bai binne ba bai rufe ba duk wanda ya gani ko iska ta dauke shi ta kai shi wani hu da dan adam zai samu damuwa ko takuruwa to shi wanda yayi wannan bayan gida akwai zulubi a rayuwarsa har abin ya zama to ya daina tasiri idan wani ya gani ran sai ya bace sai Allah ya kan maka idan wani ya ji yayi fishi ran sai ya bace Allah iya fishi da shi sai ubangiji ya kama ka da wannan zulumi saboda ka da yawa mutane suna ba samun kusan kurai game da wannan malike cewa mawaridun nas da gunda mutane suke iban ruwa ma dauka man koguna a garin da yake akwai koguna a bayan gari ko falaken da yake iban ruwa ko bohol ko rijiya kogun da yake bayan dabbobi duka wannan gun suna cin abin da aka yi hari wajen zubar da kazanta abu ko bayan gida ko dukkan wata kazanta ba maliki cewa bi'irin yini rijiya aw makanin yatawaddu fihi an-nas kogun da mutane suke alwala abu min naharin wa ghairihi alwa wani nahar kamar dan kankanin kogi kamar falki ko wani nahar dai kamar kogi karami haka wa ghairihi min alwa da waɗansu gurabe nan da ake ta'ammali da ruwa waɗannan shi ne abin da malam ya hango kuma da irin abin da ya dogara kansu wajen tsawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zillihim ko inuwa inuwa da mutane suke hutawa ko inuwa ta ƴaƴan bishiya na marmari kamar ƴaƴan bishiyan da ake ci to shi ma ka shiga ƙarƙashin bishiyan ka biya buƙata ta bayan gida shi ma haram ko in wanda ka tabbatar matattarar mutane ce ana zama a huta ko gune wanda an share an gyara shi domin wata munasaba ta dan adam ya zauna ya huta to shi ma wannan akwai haramci wajen bayan gida ko abin da ya kama da wannan a wannan gurabe wa kazalika fi hujir wa huwa sakinul jin haka nan a ramuka al hujir kamar rami ko kogo domin malam ya ce nan dakunan aljanu rami a jeji ko kogon bishiya ko kogo na dutse to dakunan aljanu ne shi ma ba a shiga a biya bukata na bayan gida ko fitsari a domin yan uwanmu ne wajen halitta satin da ya gabata an yi magana daga malam an fahimci magana to waɗannan su ne kamar sun tina da malam ga ban yi shigo cikin hadisan da manzon Allah ya yi game da saboda haka hatta irin abubuwan da suke faruwa a yanzu mutum dan ya gama gari ba ta yi ko dare ya koma gefen titi wanda in gari ya waye kazantar za ta bayyana kowa ya gani to wani iya cikin haramci da aka yi ko kwalbet da ake yi wanda asalinsa an yi don gudanar ruwa ruwa na gidajenmu da ruwan sama ya zo ya fice a samu tsafta to ka shiga wannan kwalbet ka yi biyan bukata to haramun ne tunda ba a yi shi don wannan ba ko abin da ya shafi bayan gida irin waɗannan banɗakuna a je a zubi da kazanta da gangan hatta kwanakin baya mu anan mun yi ta samun har da riga irin sangilan da ciki ake cusawa a cikin rami ko gajeren wando abin mamaki ko sosan wanka da banɗakunan suka toshe muka kirawa ma'aikata duk sun fito da irin wannan daga ciki ta sai ga rasa ɗan adam yake nufi al'amarin nan fari gaba ɗaya an yi shi ne don mu amfana don mu da baƙinmu da matafiya duk da su aka yi to amma kai kaɗai ka shiga biyan buƙata amma ka lalata kuma kai da hakan ka zo ka same shi gun ba za ka shiga ba kaga hadisin la yu'minu ahadukum hatta yahiba li akhihi ma yahiba li nafsihi bi yake nan gun ba so daga al'umma da Allah mu kiyaye da irin wannan dan don mu guji batawa bayan Allah rai mu guji yin abin da ransa zai barci wani bawan Allah da Allah yake kishin sa an kai abin da zai dama masa rai ko bai ce Allah ya saba Allah sai dauka takiya ka Allah ya saba da shi مالك يتشاوانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مزان الله صلى الله عليه وسلم ياي هني كما دوانا فأن معاذ بن جبل دقى صحابي معاذ بن جبل الله تعالى قال يدارش
Mu'azu sahabi ne mai dimbin daraja da albarka. Iya cikin sahaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa ma ya nada shi liman a wata unguwa a Madina. Yazo ya zauna yayin sallar isha da manzon Allah ayi wa'azi ayi wani majalisi sannan sai ya koma inda manzon Allah ya nada shi liman ya musu sallah da ran kuma ya wuce gidan shi. Mu'azu iya cikin hafizan alqur'ani tun lokacin manzon Allah ya nada sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya ce a'lamu ummati bil halali wal haram mu'adhu bil jabal a cikin sahabbaina kam wanda yafi kowa sanin mai haram mai halali ne mu'adhu bil jabal kuma ya ce shine zai ga jagoranci malamai a ranar alkiyama da Allah ta'ala ke ce yawmana da kullu unasin bi imanihi a ran da kowace al'umma Allah zai sa jagoran su ya jagorance su a ranar alkiyama an bayyana dokai waye jagoran ka to kowa Allah ya ce jagoransa a addini yini zai jagoranci jagoban alkiyama so da ka wajibi ne har manzo Allah ke ce duk mutumin da ya mutu ba tare da ya meka wilayarsa ta addini ga wani ba to ya mutu a irin ta jahiliya ko malamin ka na addini da ka aminta da kai sika da shi to ka kaddara shi ne jagoran ka addini duk abin da ya rikice mana addini tambaye shi dukkan wata wilayar ka ta addini bai ka masa to a kiyama ba za ka tafi baka da shugaba ba a kiyama ba za ka tafi baka da jagora amma rayuwa irin ta yanzu kowa abin da yasa a gaban sa shine to akwai yiwuwar mutun ya tashi a kiyama ya rasa inda zai dawo haka nan mabambanta juna wajen aikin zunubai su ma akwai jagororin za su sa gaban su mazinata sai a samu shugaban su na ƙasa baki daya sai zama to iya gaba suna bin su a baya haka dan yan liwadi a samu shugaban su na ƙasa da ƙasa ya jagorance su tafi haka nan maciya riba haka nan masu karɓar rashawa da hanci haka nan mabambanta zunubai to manzon Allah ya ce kowace zunubi akwai jagoranta da zai jagoranci ƴaƴanta su huta Allah ta'ala ya tsare shi ko mu'azu malamai zai jagoranta malamai na sunna masu kokarin yin ibada yadda manzon Allah ya bari da sahabbai sai ya jagorance su kai su har gidan aljanna Allah ta'ala ya samu da cikin su to mu'azu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul mala'ini thalatha ku guji gulla anta gura bi guda uku a matsayin ku na musulmi manzon Allah yake mana wa'azi da kansa mu kiyayi gunda yake zamto sababin la'anta ne ga dan adam la'antar nan kuma daga Allah mu guji wannan gurabe da Allah yake tsinuwan albarka a gun sai manzon Allah yake cewa albazar til mawaridi yin bayan gida shi ne bazar da alghaid da albazar duk ma'anar su daya a gunda al'umma suke ta'ammuli da ruwa gefen kogi gefen wani falki gefen rijiya gefen wani bohol gefen wata rezabuwa da aka yi domin ibar ruwa to duk mutumin da ya tsuguna ya yi bayan gida a gun to manzon Allah ya ce akwai tsinuwan Allah a gan shi an fahimci wannan wa qari'atu tariq da kuma tsakiyar hanya hanyar da al'umma suke ficewa ga misalai nan duk mun buga da zuwa kan wannan gefen titi kolbet gefen wata kwata gefen ina ne mutum ko ya tsuguna ya yi bayan gari a kuma ya tashi tafiya ba shi ba burgewa ba ce kuma ba kai wa kanka gata ba domin manzon Allah ya tabbatar akwai tsinuwar Allah a wannan gun bayan gun da ake baruwa sannan kuma sai kan hanya da mutane suke bi wa zil da kuma inuwa inuwan da ake hutawa a jeje ko a cikin gari ka tsuguna a ƙarfin inuwan ka yi bayan gida to wannan shi ma mutum ya higa cikin tsinuwa wanda Allah ya masa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne gurabe uku da manzon Allah ya faɗa a hadisin mu'adhu bin jabal Allah ya ƙara yadda da shi na farko al-mawari na biyu qari'atu tariq na uku az-zil wanda ake ta'ammuli da ruwan sha ko bayan dabbobi da hanyar mutane da kuma inuwa da ake zama a hutan wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga sahabi abu hurairah Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul la'anaini
wannan sai zo da sigar la annaili ku guji gunda aka tsine masa albarka can kamar tsinuwar tana kan wanda ya aikata aiki nan kuma kamar gumma gaba ɗaya in dai kai wannan kazantar agun to a cikin tsinuwar Allah kai an fahimta to gunda yake dauke da la'anta da tsinuwa ku guje shi inji manzon Allah sai ku kiyaye shi qalu wa ma li annani ya rasulullah manzon Allah wani gune gun la'anta gun tsinuwa sai manzon Allah ya ce alladhi yatakalla fi dariqin nas mutumin da yaje biya bukata akan hanyar mutane au dhil au fi dhillihim kuwa inwasu inwa gunda ake hutawa ko kan hanya ta barki ko a jeji ko a cikin gari kaje ka tsuguna wajen biyan bukata a wannan gu to ma'aikin Allah ya ce akwai la'antar Allah akwai tsinuwa daga Allah zuwa ga wannan mutane kun ga wannan ya kamata ƴan uwa mu ƙara lura da kyau sosai idan har Allah ya tsine wa mutum albarka to shi fa ba zai albarka ba ko ba zai ga kyau ba ku kula da wannan tsinuwa ko daga bakin mahaifa ko bakin malamin addini ko bakin shugaba to abu ne fa wanda ba ta faduwa ƙasa manza ba a wayewa lafiya ba balantana Allah aljabbaru ya ce ya la'anci mutum akwai wani bawan Allah lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumi sai mai garjama suna tafiya sai su kira raƙumi ya dinga tsine masa albarka raƙumi ba can da aka lafa sai je zai kawo raƙumi ya hausa manzon Allah shi a arabu da shi bayan ka tsine mai albarka kasan Allah ya karba in Allah ya karba kana ganin zaka wani lafiya an kawo shi ba za ka wani lafiya ba karba da shi kawai ya zama da jeji karba da shi manzon Allah ya ji wani ya tsine ya raƙumi sa amma ya hana shi kama ya ce karba da shi kawai dai shi to balantana Allah ta'ala ya tsine wa dan adam to ina zai kama shi yasa za ga wani rayuwar tasa gaba ɗaya ma yana yin ta yanda kasan ba mutum ba ko dan abu kadan ya wahalar da shi ko wani abu duk dai musibu da tashi hankali a rayuwarsa babu kwanciyar hankali to irin wannan suna zama sabab irin wannan abin da muke ganin ba komai bane mutum wai dan ya tsuguna yayi bayan gari a bakin dido me kuma dan midan dan nai me to idan har kai din Allah ya tsire din wallahi ba za ka da kyau ba rayuwarka ta duniya a wahale ita lahira ma kuma a wahale saboda irin wannan fiqhun zamu dinga fahimta mu gane girman mai tsinuwa da kuma implication na tsinuwa wanda dan adam ba abinda zai dafa ba abinda zai a duniya ji dadin sa gaba daya kuma ya mutu cikin fushin Allah ya tahi cikin ukubar Allah gobe kiyama Allah ta'ala ya tsare qala al-khattabi imam al-khattabi yace itta kullu alaini yuridu al-amrayn al-jalibayn lil-la'n ku guji gurabin da ake la'anta ma'ana waɗannan al'amura guda biyu aljalibaini suna jawo la'anta alhamilina nas alai wanda take la'antar take ɗaukar mutane ta kai zuwa ga fushin Allah wadda'ina ilaihi kuma duk mutum da ya ta'ammuli da waɗannan gurabe guda biyu halin da aka yi bai halu ba to kamar ya ɗaukansa ya jefa cikin tsinuwa da la'anta ne wazalika anna man fa'alahuma la'anun wa shatmun duk wanda ya aikata kazanta akan hanyar mutane ko inuwa ko gunda ke ta'ammuli da ruwa to malam ya ce akwai tsinuwa kuma akwai zagi daga Allah duk an yi masa falan masara sababan lizalika yayin da gurabe suka zamto sababi na la'anta da tsinuwa udhifa ilayhi mal fi'l sai aka jingina musu wani aiki faqala ka annahu ma la ila inani kamar gun su da kansu gun ma tsinuwa suke duk mutumin da ya tsuguna akan tafarkin mutane kan hanya yayi bayan gari to tun kafin ya tashi gun ma ya tsine masa albarka gun ya la'anci shi mala'iku sun tsine masa albarka wa qad yakunu la'ina aidan bi ma'ana al-mal'un ula'in din kamar la'antar tana iya juyawa ta zama to mal'un ko ba wanda zaka ga yayi kazanta akan hanyar mutane ko inuwa ko gun bayan ruwa sai la'anta ce da mu tini sai wanda Allah ya la'anta yene mal'un bi ma'ana la'in fa'il bi ma'ana al-mafa'ul wal mala'in mawadhi'ul la'an gunda ake la'anta gunda tsinon Allah take gu wal mawaridu turqul ma maurid ko mawarid hini ta farke ruwa gun da ake ta'ammuli da ruwa gun bayin dabbobi ko ku iba ruwa sha wa ahaduha maurid daya hini maurid jami ko mawarid wa dhil huna yuridu bihi mustadhilun nas wanda mutane suke inuwantuwa su huta wata bishiya da ta inuwa ko wata bishiyar mangoro ko ta lemo ko ta waye ko abin da ake iba a sha to irin wannan bishiyar an hana ko ajeji ne kaje ka tsugunna ka biya bukata wannan gu allazi ittakhaduhu makilan wa manakan wanda mutane su riki wannan gun neman abinci ko gun hutawa yunzilunahu suna sauka a gun walaysa kulli dhilin yahramu luqudil haja sai maliki cewa ba kowace bishiya bace aka hana ko aka haramta mutun ya tsuguna ya biya bukata ba kowace bishiya bace musamman ajiji ta hata huwa karkashin ta domin ya ce faqad qa'ada annabiy sallallahu alaihi wasallam li hajatihi ta hata hashimil laqab wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba shiga cikin wani surkukin dibilai a cikin jeji wanda dibilai suke rukuni haka sai ya shiga wannan karkashin dibilai a cikin jeji sai tsuguna ya biya bukatarsa la muhalla lidhil la muhalla dhil duk inda dibilai suke rukuni to mamaliki ya ce babu makama wannan gun dole zaka samu inuwa wa inna ma warda nahi an zalika fi zil yakunu ma'walin nasi manzilun an hana dai inuwar da aka hana ita ce inuwar da mutane suke rike ta gun hutawa ko wani masauki gare su to wannan abin da malai shi anan gun kenan amma sahabbai sun ce ba za ka taba lissafa bayan gidan manzon Allah da najisa ba najisa bane halal ne za ka iya ci za ka iya shafawa a jikinka kuma daidai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata sahabi ko wani sahabi wata sahabiya an rawaito ta taba shan fitsarinsa shikenan har ta mutu ita ne ba jikin da ta same ta a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fitsarinsa da bayan gidansa da yawunsa duk halal ne halal ne kai ambaye da shi ba kazanta bane to sai sahabbai suka ce da tunda wannan ittifaqin ulama'ul muslimin haka ne to ashe manzon Allah dan ya je karkashin dibino yayi ba gida ba najisa bane amma inda kar ka dau najasar ka irin ta manzon Allah ce ba haka bane ba dai bane manzon Allah ya halatta duk ko jini manzon Allah ya fitar a jikin sa ya halatta ka sha wannan jinin halal ka sha ya halatta amma in janna amma shi kadai banda wani shehi kuna ji ko yawa shi nasa nasa ne kawai amma na manzon Allah da manzon Allah ne yawa amma nasa nasa ne ba yawun da zaka tara ka sha ba ruwan alwalad gunin da zaka tara ka sha babu shi amma na manzon Allah duk halal ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gumin jikin sa rigar da yasa duk abin da ya taba jikin manzon Allah akwai albarka jikin sa an ce ya taba barin wata jabbar sa nana Aisha tana ɗakin ta da ita ma ta yi wafati ta kuma gun yar uwarta nana Asaba an ce wannan jabbar riga ce haka kamar alkyabba duk jinyar da aka rasa ya za a yi da ita idan an zo an jika wannan rigar da manzon Allah ya sa aka bi mutum ya sha wala zai tashi duk irin abin da ke damun mutum wannan abin tafiya ta yi tafiya har lokacin sai Imam Malik ma sun samu wannan abu saboda shekara 100 farko da manzon Allah ya wafati duk tana nan a bayan ita amma yinda saboda ka in an ce abu manzon Allah ya to ba irin naka bane manzon Allah Allah ya fifita shi a gurabe da yawa da dan adam si surar sa maganganun sa cin abincin sa irin na mutum ne amma dabi'un sa wani ba irin dan adam bane domin wata rana ya hana sahaban sa wisali shine azumi ba buɗe baki ba sawo sai suka ce ai manzon Allah mun ga kana yi wata rana za a yi azumi baka sha ruwa ba za a yi buɗe baki baka yi ba za a yi sawo kai ga wuce sai ya ce ai ni Allah iya ci da ni iya shari ne ba ku sani ba ne Allah iya ci da ni iya shari ne an fahimta manzon Allah an halartar masa ya aure mata fiye da hudu kuma an ce duk matar da ta ce manzon Allah kana so na ce eh ina son ki to ko ba sadaki ko ba yardar uwa da uba da wani ta zama matarsa amma shi kadai ba kar wani ya ce shi ba iya da karama ba wata karama ana shi kadai yawa an fahimci wannan sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama thaniyan aqba'u fiha khilaf wannan biyan bukatar da manzon Allah ya hana har yace akwai tsinuwa da Allah yi to kusakuran da mutane suke samu cikin ta irin abin da malamai suka samu khilaf akan su kira malai yace istikbalul qibla wastidbariha biqa'idin aw mawli babban kuskuren da mutane suke samu wajen biyan bukata musamman a jeji to shine rashin kula da fuskantar alqibla ko bata baya da yawa muna su gono mu bawa alqibla gaba ko bata baya a galibiya ba ma tamyizin ina ne ba alqibla ba ina ne ba aka hana mu su gono mu bashi gaba ko mu bashi baya da yawa muna samun kanmu cikin wannan kuskure sai malai yace wasu kibalul qibla wastidbariha fil khala aw il fada biqa'idin aw bawlin la yajuzu malai yace fuskantar alqibla ko bata baya khala shine cikin bandaki da yake ai kewaye shi yini al khala al fada kuma jeji wanda ba kewayen gu bane fuskantar alqibla a cikin bayan gida bandaki da kuma fuskantar alqibla ko baya bata baya a waje wanda ba gidan nan bandaki ba biqa'idin aw bawlin bayan gida ko fitsari sai malai yace la yajuzu hakan baya halatta li hadisi abi ayyub akwai hadisin abu ayyub al ansari wannan iya da wata farala wanda shine ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya je garin Madina da suka yi hijira da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da ya je garin Madina zai shiga to sai suka fito suka tarbi shi da suka ji labarin tawwa suka fito bayan gari an je wajen kwana uku suna zuwa bayan gari su dinga leke idan magariba ta yi bai ba su ga bai su dawo gida to wata rana suna bayan gari bayan sallan azhar haka wani ya hau bishe dibina ko sai an gosu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sakoi dinga murna ya dinga fada wa mutane ha huwar rasul ai ga manzon cin yana zuwa aka je aka tarbo shi da mutane da yawa aka shigo garin Madina kowa iya so manzon Allah ya sauka a gidansa kowa iya jin akalar raƙuman da manzon Allah ke je gidansa ya sauka sai manzon Allah ce da hafa inna haba amura ita wannan raƙumin ku kyalike domin ita ma umarni Allah ya bata akwai inda Allah ya bata umarnin ta tsaya kuma nan ne masauki na an fahimta tana tafiya tana zuwa kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari ko ita tsugunna abu sai manzo Allah ya ce anan Allah ya nufi ta sauka kuma nan ne masauki na yine mai masaukin baki ko yine babban protocol an gane ko domin shine sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa manzon Allah ya fara sauka bayan ya hijira daga garin Makka da je garin Madina Allah ta'ala ya kara masa yadda Abu Ayyub yake cewa Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataitumul ghaida idan har kun je tsugunnan yin bayan gida fala tastaqbilul qibla bi ghaidin wala bawli kar ku fuskanci alqibla da bayan gida ku bi tsari wala tastadbiruha kada ku bata baya an gane inda muke yin sallah ne alqibla ba an gane ba wani karkace ba gane mai alqibla ba larabci ne to inda kake kallo kake sallah nan ne alqibla karka juya mata baya karka bata gaba an fahimta wannan hali ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin alfarmar alqibla din an fahimta ita qibla taka a matsayin ka na musulmi tana da alfarma hiya sa malaman ladabi malamai masu koyawa mutane ladabi da ilimi sun hana mutun ya zauna ya miƙe kafarsa daga gabas an fahimta malaman ladabi sun yi ne ga wannan sun ce bai halatta ba daga cikin adab da ake so a koya ma na dalibin ilimi ba za ka zauna kai miƙe kafafunka sana kallon alqibla ba zai yi ba an fahimta wannan saboda alqibla tana da martaba tana da kima domin nan ake fuskanta ake sallah ake ibada mafi girma daga cikin ibadu an fahimta saboda haka sai manzon Allah yayi hali game da akan la alqibla ko a bata baya wajen biyan bukatar bayan gida ko fitsari a jeji ko a gida duk manzon Allah ya hani ga wannan walakin sharriqu aw garribu sai dai ku kalli mahudar rana ko mafadarta an fahimta kaga in za mu fassara hadisin a yanzu mu mahudar ranar da mafadarta ita ce alqibla mu da bayan alqibla mu to amma sai ka dauka aina aka yi hadisi a Madina aka yi ita Madina ina take da Makka tana arewa kaga ita Madina alqibla su shine kudu ba gabar dinka ba bayan manka ba. To shine manzo Allah ke cewa ku inda za ku jiya ba ku yi laifi ba mahudar rana da ba fadarta, tunda su suna arewa da Makka ne, haka ne ko Madina tana arewa da Makka. Kaga idan za su yi sallah alƙibla su kudu ne alƙibla su, to kudin aka yi hani, alƙibla aka yi hani, ko su kalli arewan su aka yi hani, domin arewan su an bawa alƙibla baya, sun sa gaba kudu sun bata gaba kenan. Ina ne za su yi ba su yi laifi ba? Al-mashriq wal maghrib. Mu kuma ina ne za mu yi laifi? Al-mashriq wal maghrib. Mu ina za mu yi junub aw shimal? An fahimta? Sai dai kai ka karakta kalli kudu ko kalli arewa, shine ba laifi ne a gunka ba. Amma kallon mahudar rana da fadarta mu kuma shine alƙibla mu. An fahimta? An kaje shariku aw gharibu, to a ina aka yi hadisin? A gare Madina ne? Madina kuma ita alƙibla ta ba gabas bace bayan mu bace ba. Alƙibla ta kudu ce. An fahimta wannan? Maliki cewa fa qala Abu Ayyub, sai Abu Ayyub Allah ya kare darishi ke cewa qadimna Sham, mun je Sham Siriya kenan a yanzu. Fa wajadna marahid, marahid shi ma kaman kala din ne ban daukunan su, sai muka ga ban daukuna a kasar Sham Siriya. Qad buniyat mustaqbal al-qibla, an gina su amma suna fuskantar al-qibla. An fahimta? Haka suka tsara bandakunan su, an gina su amma alƙibla suke kallo. Abu Ayyub ya ce mun je Sham amma haka muka tadda bandakunan su a gine. To malamai suke cewa hakan ta faru domin a lokacin ba su san hanin ba, ba ai hadisin ba, ko hadisin bai je musu ba. An fahimta? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Amma su sahabban da suka je Siriyan a lokacin, sai Abu Ayyub ya ce fa naharifu anna fa nan harifu, sai muka ki kallon bandako na, sai muka juya masa baya. Ma'ana suka ki kallon alƙiblar kenan, suka ki bawa alƙiblar baya, sai suka kalli inda ba alƙibla ba da inda ba bayan alƙibla ba. Tunda su sun ji manzon Allah ya yi hani, tunda sun ji manzon Allah ya yi, su kuma za su ganganta aikata wannan aikin ba. A fahimta? Yace da muka je bandakon su ga tsarin su, amma musu fana na harifu anha, sai muka juya musu baya, ba mu kalli irin da suke kallo ba. Duk da hakan wa nastaghfirullah, sai muka dinga neman gafaran Allah ku, domin sun ga an yi abin da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma fi al-marahid, amma wannan fuskantar al-qibla da bata baya a cikin bandakuna ginannu, sai mali ce fuk tiriful ulama fi hukumi zalika. To yin hakan waɗansu daga cikin malamai an samu ƙara juna sani. A fahimta? Waɗansu sun ce hanin kai tsaye a gunda ba mun ɗauki ba ne, a wajen gari ko bayan gari. Amma in dai cikin banɗaki ne, ginan ne, to waɗansu daga cikin malamai duk da maganar su ba ta da ƙarfi sun ce hakan ba laifi ba ne. Ana fahimta? To za mu zo ɗaya bayan ɗaya cikin maganganun malamai game da wannan. Fa zahabal jumhur ila jawazi istiqbalu al-qibla wa istidbariha fil bunyan. Malici jumhur na malamai sun tafi ala jawazi, ko ila jawazi, akan halacci na ka biya buƙatar ka cikin ginan damban ɗaki, ko da kana kallon al-qibla ko na kana bata baya a cikin banɗaki ginan ne. Haka waɗansu daga cikin malamai suka ce. Amma sai malai ce wata wata jufi zalika bi hadisi Ibn Umar, sun kafa hujja game da halaccin yin tsugunnu a banɗaki ginanne, ko da kallon alƙibla ko da bata baya, da hadisin Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙare da su. Yake cewa rakitu aisa itu yawman bintu Hafsa, wata rana na je gidan Hafsa, ‘yar uwarsa ce, Hafsa addarsa ce, mahaifinsu ɗaya Umar ɗan Khattab Allah ya ƙare da su, kuma lokacin bai kai shekarun balaga ba. Ya je gidan ƴar uwarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbilu Sham mustadbiru al-Ka'ba. Yace sai naga ban ɗakin da manzon Allah ya shiga, ban ɗakin da manzon Allah ya shiga a gidansa, tsarin sa kamar iya kallon Sham ne, kuma iya biwa Ka'aba baya. Abdullahi dan Umar yace ya ga ban ɗakin gidan manzon Allah a wannan tsarin, ban ɗakin da yake kusa da ɗakin ƴar uwarsa Hafsa binti Umar Allah ƙare da ita. To waɗanda suka tafi kan cewa halal ne a cikin banɗaki ginanne ka kalli alƙiblan ko ka bata baya, to dalilin su wannan hadisin ne, hadisin Abdullahi dan Umar. yace yaga tsarin ban dakin da manzon Allah ya shiga a gidan Hafsa yar uwarsa to tsarin sa kamar iyakan nan Sham iya bawa Ka'aba baya an fahimci wannan wannan shine hujjarsu wa bi hadhal hadithu sabit khususan umuman nahyi fi istiqbal al-qibla wa istibariha bi annahu yajuzu fil bunyan duna al-fada sai malamai suka ce musamman malaman hadisi suka ce a wannan hadisin akwai khas ba'da al-am da manzon Allah yace an yi hani game da kallon al-qibla ko bata baya to wannan hanin umumi ne amma duk inda am yake akwai khas an fahimta duk inda akai generalizing abu to akwai wanda ake kiyewa banda shi banda shi domin girman sa ko ta larura ko ta kimar sa ko kuma Allah ya finde shi to idan akai umumin hana kallon al-qibla ko bata baya to sai suke ce an yi khususi banda banda ginan nan banda ki haka malaman da suke kafa hujja da hadisin nan Umar suka ce banda ginan nan banda ki inda akai hani shine afada abun da yake jeji ne wannan ittifakan ba wanda ya sabani a wannan amma ginan nan banda ki sun ce ga dalili kuma ga irin abin da suke ganin halarci ai wannan wannan shine dalilin su to malai ce wa zahabat ta'ifatun ukura wa ansu daga cikin malamai suka ce ila anna umumun nahi fi hadis abi ayyub al-ansari la yukassisuhu sun ce halin dai da manzon Allah yayi a hadisin abu ayyub al-ansari iya nan a umumin sa an fahimta iya nan har cikin ginan nan ban dakin ba an hana ka an haramta ma kallon al-qibla ko bata baya wa ansu malamai sun faɗi wannan a fi'ilahu aikata wannan a fi'ilahu ko kuma la yukassisuhu fi'iluhu sallallahu alaihi wasallama fi hadis ibn umar cewa hadisin dan umar da yace yaga tsarin ban dakin da manzon Allah ya shiga irin wancan tsari kallon Sham baiwa Ka'aba baya ke suka ce wannan baya zama khususi baya zama kai an halatar ma kai bai zama ba ko da ginin nan ban dakin ne a fahimta li'anna fi'ilahu khassun domin shi aikin manzon Allah ke bantaccen aiki ne nasa ne la yu'aridu qawluhu al-am aikin da manzon Allah ya ba zai ci karo da umarnin da ya bayar ba kuna fahimta manzon Allah ya aikata aiki a gidansa amma ba zai ci karo da umarnin da ya bayar cewa karo kalla al-qibla ko bata baya ba aikin sa ba zai ci karo da maganar da ya bayar ba lil umma ga al-ummah illa an yadilla dalilun sai dai an samu wani dalili ala annahu arada al-iqtida'a bihi fi zalika sai dai da manzon Allah ya ce ku zo ku yi ban daki irin wannan ku zo ku yi ban daki irin nawa to shikenan ya zama halal ka gina ban daki kai ya zama sunna ma da a ce manzon Allah ya faɗi wannan din to manzon Allah bai faɗa ba an fahimta shi dai dan Umar ya ce ya ga manzon Allah tsarin ban dakin sa a gidan yar uwarsa amsa ga tsarin sa amma bai ba da ubanni daga bakinsa ku yi irin wannan din ba ka san kuma duk abin da yake gidan mutum surun sa ne harkar ban daki to surru ne iyaka na mai gida da abokin gida kuma gaskiya bane ba iddila'in wani wanda zai je ya ga abin babu shi kuma da adin ya halatta akan kowa da kowa din to da manzon Allah ba zai shiru da maganar ba wannan su ma magana su akwai abin duba wannan ko duk kun fiye da wancan din domin kun gida madakunan ku aka ko an fahimta wannan magana ta biyu tana da abin dubawa domin babu wani abu wanda zai zama to sauki ga wannan al'ummar a ce manzon Allah ya shiru ya shiru bai faɗi shi ba zai yi wa ya ce duk abin da zai kai ku aljanna daidai kwayar zara bayin shiru ba na muku bayani a kansa duk abin da zai kai ku wuta daidai kwayar zara bayin shiru ba na muku bayani a kansa an bayyana wannan suka ce to tunda manzon Allah a gidansa ne ba kuma wani sahabi baligin da ya isa ya je leka ban ɗakin gidan manzon Allah babu shi to wannan aikin khas ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda lokacin dan Umar yaro ne ko shekarun balaga bai kai ba an fahimci maganar wannan haka wa'ansu daga cikin malamai suka ce wanda suka ce hatta a ban ɗakin ma baya halatta ka kalli al-qibla ko ka bata baya wa kayfa yakunu arada al-iqtida ta yaya kuma abin da yake suru ne kamar gumban ɗaki a ce manzon Allah ko wanda zai gan shi a gun kuma a yi koyi da shi a wannan gun wa yaf'aluhu fi makanin la yaqdali alayha bi ahadun, wanda wannan aiki da manzon Allah ya wani gu ne wanda ba idon ɗaya daga cikin sahabbai da zai kai wannan gu. Wal haqqul ladhina milu ilayhi malan Siddiq al-Mashawi Allah ya masa rahama yace ku tsaya ku ji ni dai gaskiyar da na karkata zuwa gare ta huwa anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam kasun bihi, tsarin da manzon Allah yayi wajen shiga ban daki ya kalli al-qiblar ko ya bata baya, to wannan khususiyya ce ga manzon Allah. Kawai abin da muhimmi ne da mu yi fada kiya yace abin da ya bayyana gare ni anna fi'lahu khasun bihi, wannan aikin da manzon Allah ya koyi kebantaccen aiki ne ga shi. Wa illa to in ba haka ba fala qimata lit tafriqi bainal bunyan wal fada, yace to menene abin bambance cikin ban daki da wajen ban daki, yace me kimar ka'abar ko kimar ka'abar da aka ce karo kalle ta da bayan gida ko ku bata baya, kuma in an ce an halatar ai a cikin ban daki ginanne, to hakan iya nufin cewa ita ka'abar kamar wata daraja ta ko alƙiblar daraja ta dan sauka kenan. An fahimta tunda yace fala qima lit tafriqi, to me kimar bambance cikin ban daki da waje, li kauli Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, domin hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kare yadda da shi yake cewa na ha annabi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yayi hali an nastaqbila alqibla bi bawlin, mu fuskanci alqibla da fitsari, fara'aitahu qabla an yuqbida bi am, ni kuma inji Jabir ce naga manzon Allah shekara daya kafin Allah ya karbi rayuwarsa yastaqbiluha iya fuskantar Ka'aba din. Falau qulna bi anna fi'luhu mulzimun lana, da maganar Jabir ta zama to wajibi ce mai aiki da ita, la asbaha al-amru mabahan fil bunyan wa ghairihi, to da yin alqibla fuskantar alqibla da bata baya yi zai iya zama halal a cikin ban daki ko wani ban daki, amma wala qimata litafariqi li umumil fi'li fi hadith Jabir, amma duk da wannan in mun dau wannan hadisin nabi wajen aiki da shi har yanzu akwai zidewar kima ta darajar Ka'aba din ko alqibla din. Shi dai a takaice duk wannan dogon larancin abin da yake so ya nuna muku cewa shi fa zabin sa, an gane ko abin da ya zaba hatta a cikin madaki magarai karshen sakon da yake so ya fada kenan. A fahimtar sa da hadisan da gwamu hadisan da fahimtar yanda sahabbai suka yi wa hadisan, to shi a nasa fahimtar arkashin fahimtar wa an su malamai, to shi ya ce har ginin ban ɗakin ma bai halatta kalla a ƙibla ko ka bata baya ba, wanda kuma ya samu goyon bayan irinsu Ibnu Taymiya, irinsu Imam Nasiruddin Albani, su ma duk akan wannan tafiyar suka tafi. To ala ayyi hal, ko malamai sun ce a lokacin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gida ne wanda yake ba wa dadacin gida ba ne, tunda in ba ku manta ba mun sha karanta hadisin cewa manzon Allah yana nafila fa a ɗakinsa a ɗakin nan na Aisha idan zai yi sujjada sai ta janye ƙafafuwanta ba, domin kuncin gidan ko kuncin irin ɗakunansa a lokacin, inda ɗaki ne wadatacce irin namu ɗaki da falo da sauransu, ai sai ya bar ta a ɗakin ya dawo falo ko ya bar ta falo ya dawo ɗaki, amma iya sujjada ƙaf gokinsa iya taɓa ƙafafuwanta ya ta janye masa. An fahimta? To kaga akwai kunci. Akwai lokacin da na Fatima radiyallahu anha take cewa idan manzon Allah zai shiga bayan gida a gida a cikin gida, to tace sai na dauko wani katotan mayafi nazo saitin inda manzon Allah ya shiga na shimfiɗa mayafin na rubi, domin kar wani ma ya shigo gidan ko ya leko gidan ya ga yanayin manzon Allah a cikin mandaki. Nana ce ta faɗa wannan hadisi kenan na Fatima, Allah ya kare da ita. To kaga duk in ka hada irin wannan hadisan, to zaka iya bada uzurin cewa a lokacin gidan manzon Allah a cikin takura suke da matsi. In ma dan Umar ya ce ya gan shi a wannan yanayin ba maki, dole ce da takura ta saka ta faru, ba zaɓinsa ba ne ko ba Umar ne bayar ba. To duk wannan fikiyon hadisin suka lalumu suka riƙe a hannu suka ce hatta a ginin ban ɗaki ma bai halatta a yi ba, to ya rage mai shawara. Idan kai yanzu zaka gina gida misali, to injiniyan ka da zai ma zanin gida ka faɗa masa wannan, ka ce injiniya duk inda zaka fidda ban ɗaki to kar ka fidda shi yake kallon Ka'aba ko ya bata baya, kana da wannan damar ai tun kafin a tsara gidan ka ba wa injiniya wannan shawara, ka ce a fulan kar ka yadda gunsu gunno ya zama to ana kallon alƙibla ko ana bata baya, domin hadisi ya hana. in kuma nakan yanzu kallan alƙibla yake ko ba ta baya kana da iko ka canja yake canja tunda da amma ya ribu ko ila mala ya ribu ka ka bar abin da akwai kokonto kansa kan abin da babu kokonto an fahimta in har zaka gina gida a yanzu a shawara ka gina yanda tsarin ba zai zama to ya cika rawon hadisin ba ko kuma a'a nakan yanzu a wannan tsari in dai kana da iko da hali ba tare da ka takura kanka ba ka juya shi din zai iya juya cikin kwanciyar hankali zaka iya juyawa an fahimta to duka wannan shine shawaran da malamai suka bar karshen wannan wa qala ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi al-maliki ko sa akwai ibn al-arabi biduni alif wa lam wannan shine mulhidi kuma shine jabbari ba mutumin kirki bane mutum ne mai gurbataccen aqida amma yayi rubuce-rubuce da yawa a fagen addini daliban ilimi duk inda ku ga an cewa qala ibn al-arabi ba da alif da lam ba ku yi hankali da magana amma abubakar ibn al-arabi bil alif da lam malibin malikiya ne iya da tafsiri ma tafsiri tsayayye akan mazhabar imam malik wanda mutumin kirki ne malami ne wanda ake yabansa to ibn al-arabi yake cewa wal mukuta abin da yake abin zabi ga wannan qadiyya din wallahu al-mufiq Allah shine mai datar da mutane kan daidai annahu la yajuzu istiqbal wal istidbar fi sahara wala fil dunya to ibn al-arabi abin da ya zaba shi ma yace abin da ya fahimta ko ko magana da ya kamata a zabe ta akan kowane musulmi zabe ta shine baya halatta ka fuskanci al-qibla ko ka bata baya ajeje ko abin da ke gina ne bai halatta ba bayimtu lianna iza nazarna in nazarna domin in mun duba sosai ilal ma'ani kam ma'anar da manzon Allah ya faɗa cikin hadisin faqad bayyana anna al-hurma lil-qibla abinda zai bayyana gare mu cewa al-farma da ta al-qibla ce hadisin da tsinuwar da manzon Allah ya ce ko kuma hanin da manzon Allah ya yi to al-farmar al-qibla ake karewa an fahimta al-farma ce ta ina ta al-qibla anna hurmatu anna al-hurma lil-qibla malik ya cewa wala yaktalifu fil badiya fi sahara hakanan abun babu bambanci tsakanin biyan bukatar ka a badiya a jeji ko a sahara a cikin sahara wa in nazarna ila al-athar idan mun sake dubawa zuwa ga wancan hadisan fa in hadis abu ayyub al-ansari hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu am fi kulli mawdhi'in to hadisi ne da yake bada am generality abun a kowane irin mahalli muallil bi hubbi hurmati al-ka'aba domin hakan iya nuna mana al-farmar ka'aba din al-qibla afwan al-farma ta al-qibla din wa hadis ibn umar radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan umar kuma la yu'aridu ba zai ci karo da hadisin abu ayyub al-ansari ba wala hadisi jabir bala sana hadisin jabir li arba'ati awjih mali ci ga wasu abubuwa ne guda hudu wanda suke nuna cewa hadisan duka ba ci karo da juna kansu ahaduha na farko annahu qaulun wa hadha fi'lun manzan Allah fada yayi yace idan za ku je bayan gida kar ku kalla al-qibla kar ku bata baya ba fada yi ba kuma dan Umar da yace ya ga ban dakin manzan Allah a gidan Amsa ga irin siffarsa manzan Allah yace wani abu bai ce wani abu ba sai ce abinda dan Umar ya gani a gidan manzan Allah to aiki ne kuma wannan dokar ta hana kallon al-qibla da bata baya da umumin maganar to magana ce da ta fito daga manzon Allah ko bi isna'i ba bai ce banda kaza ba ya ce dai karo kallon al-qibla kar ku bata baya da bayan gida ko bi tsari amma bai ce banda kaza ba bai fito wannan maganar ba an fahimci maganar to sai malik ya cewa na farko wannan magana ce wancan kuma aiki ne wala mu'arida bainal qawli wal fi'li kuma ba a cin karo tsakanin magana da aiki الثاني نبي أن الفعل لا صيغة له wannan aiki da manzon Allah dan Umar yace ya gani ba wace siga zaka yi fasara yi shi dai yace ya ga tsarin ban dakin gidan Hafsa iya kallon al-qibla kuma iya bewa al-qibla baya iya kallon can iya bewa al-qibla baya haka yace ya gani bai shiga kuma ya ga yaya manzon Allah ya tsuguna bai ko ya shiga bai shiga ba an fahimta sai ya ce in aikin da dan Umar yace ya gani to aikin da bai da wata siga ba ban dakin ya gani kuma akan ban dakin yayi magana ba irin yadda manzon Allah ya tsugunan bane wa inna ma huwa hikayatul hal kikaya ce kai dan Umar yayi kikaya ce haka ya gani kuma haka ya fada ba tare da ya ga abin da yake faruwa a cikin bandakin ba wa hikayatul ahwal mu'radila lil a'dhar wal asbab kuma ita hikaya an fahimta hikayatul ahwal hikaya ta hali to tana bujirowa wani lokacin akwai uzuri a kanta wani lokacin akwai sababi a kanta ko fahimta haka kawai kaga mutumin kirki bawan Allah ko yaga ya je shago ya ce a bashi sigari kwali guda ko wasu kararuwa na sigari kai idan ka nuna mashi an fahimta hikayatul hal dinka zaka iya cewa da ido na naga wani ya sai sigari amma akwai yiwuwar ma'aikata gare shi a gona zai kai musu sun ce ba za su mai aiki ba sai ya kai musu sigari ana yi ko ba yi eh to wannan shine hikayatul ahwal yanda ga yayi kage ya sai kwalin sigari in dai ba gani kai ya banka mata wuta ya sha ba to ba za ka ce wani mashayin taba bane in ka ce mashayin taba ne kai ya zarobi ba akwai yiwuwar za mu ku hisabi da kai da shi a gaban Allah fahimtu to kamar irin wannan ne yake ce muku hikayatul ahwal mu'tarira lil a'zan wal asbab ike hikaya kaga mutun yayi wani abu sabanin yanda ka san shi to ba mamaki akwai uzuri akan sa akwai sababi abin da ke gare ka in ma har ka matsu ka bada labarin to ka bi kaga sababin da yake uzurin da zaka bashi to yace in ma yayi manzon Allah yayi hakan to akwai uzurin da za a bashi kun fahimta ko akwai dalilin da yasa yayi akwai uzuri iya bujirowa akwai sababi iya bujirowa haka kawai ba za ka ce manzon Allah yayi hani da kallon alqibla a bar daki ba ko ba ta baya kuma ka kafa hujja da hadisin dan Umar ka ce a'a za ka yi dan wannan ba daidai bane hujjar ka ba za ta kai ba domin hikayatul ahwal mu'tari dalil a'zali wal asbab manzon Allah da a ce Abdullahi dan Umar a lokacin ya kai shekarun da ya fi shekarun sa na lokacin to zai iya tambayar manzon Allah da ce manzon Allah kai hani amma ya tsarin bandakin ka haka to komai din da manzon Allah yasa dauka yi to a lokacin dan Umar ko shekarun balaga bai kai ba shi dai ya gani ya kiyaye kuma ya fada an fahimta to wannan shine abin da malai ya fada wal aqwal lam muhtamilun fiha min zalika wannan ba zai zama hujja da zaka daura a cikin al'amuranka ba as-salis na uku annal qawla ita magana shar'un mubtadi'un wata shari'a ce wanda manzon Allah yake so a fari ta ba in manzon Allah ce ku yi abu kaza ko kar ku yi abu kaza ya zama shari'a ba an fahimta in dai manzon Allah ya ce ku yi ko kar ku yi da bakin sa ya zama shari'a wa fi'luhu ada aikin manzon Allah akwai wani lokacin da kuma ada ce al'adarsa ce amma duk abin da ya faɗa shari'a ce yasa wani sahabi ana zaune da manzon Allah duk abin da ya faɗa sai sa alƙalami ya rubuta duk abin da manzon Allah ya faɗa sai ya rubuta he wa an sabe suke ce to kai wane baka san manzon Allah wani lokacin raha yake yi ba komai ya faɗa ka rubuta sai ce to ni na tambaye shi sai ce ya rasulullah wa an sabe suna ganin a wai bi halatta duk abin da naji daga bakin ka na rubuta ba sai ya ce wallazi ba'asani bil haqq ina rantsuwa ga wanda ya turo ni da gaskiya la yakhruju min hadha al fam ila al haqq ba abin da ke fitowa daga wannan bakin sai gaskiya duk abin da ka ji na faɗa ka rubuta shi shari'a ce kuma ibada ce to kaga manzon Allah hali yayi iza ataytumul ga'ida fala tastabiru liqibla fala tastaqbilu liqibla wala tastadbiruha idan za ku yi tsugunnan bayan gida kar ku kalli alqibla kar ku bata baya magana yayi da baki shi maganar sa kuma shari'a ce kuma Allah ya ce wa ma yan diku anil hawa in huwa illa wahayin yuha duk maganar da manzon Allah zai faɗa babu san zuciya wahayi ne da Allah ta'ala ya mishi an fahimci wannan abu na hudu na karshe anna hadha alfi'l law kana shar'an lama tastatur bihi aikin da manzon Allah ya da shari'a ce da bai buya bai an fahimta da a ce hakan halal ne a ban daki kewayayye a kalli alqibla ko a bata baya da dai shari'a ce da bata buya ba da bayan hakan da matan manzon Allah sun fada yi tunda da su ake shiga ban daki yayi tunda har wankan sa na shari'a duk sai to ga manzon Allah yake amma ba su taba rawaito sun ce ya halatar da a kalli alqibla ko a bata baya ba a ban dakin da ke kewaye bai faɗa wannan ba kun fahimci wannan duk wannan shine fiqhul hadisi kamar da malami suke cewa hadisin dan Umar din gashi yayi ya gani amma ga yanda malami suka fasara shi ga yanda aka fito da ahkama cikin hadisin kuma wajibi duk yanda ka kai da rahim bayin da zaka bi jama'a an bayyana maganar kusan karshe wa hadha ittiyaru ibnu taymiya ina ahlus sunna ga kakanmu shi ma zaban su kenan an bayyana ba na ce mana yan abdul wahhab ko mabiya abdul wahhab to ai ibnu taymiya kakanmu ne yayi domin shine uba ga muhammadin abdul wahhab tunda mu mun yadda wahabiyawa ne mun yadda da wacce siga da suke fara to kakanmu baban babanmu a sunna ga yanda yi ayyana da kiwa kokai babanka da kakanka ko to ibnu taymiya ga zadin sa a wannan tsarin yace ko aban dakin ballanta na a waje haram ne ka kalli alqibla ko ka bata baya kun bayyanta wal ifta fil iktiyarat a cikin abubuwan da zadin sa ne wa shaukani imamu shaukani shi ma alittafin sa asail aljarar shi ma zadin sa haramcin kallon alqibla da bata baya ko da ake waye mallaki haka nan albani imamu nasuddin albani abu abdurrahman a cikin littafin tamamun minna shi ma ya zaba ya ce akwai haramci ko cikin ban daki ko waje kallon alqibla ko bata baya wa gairihim da wadan sun ba nabi bayan wannan kun bayyana wane uga zaba yanzu wane uga zaba to in dai magana ake ta dalili an gane ko magana mai karfin dalili to gaskiyar magana ni ma zabi na akwai haramci a kallon alqibla cikin ban daki ko bata baya an bayyana bisa kuma dogaro da irin wannan nusus da shi malam Mishawi ya kawo cikin wannan littafi da ayyukan wa'ansu daga cikin magabata Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya ba mu ikon aiki da karatun da muke yi Allah ta'ala ka ba mu ikon gyara kusakuran mu Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kan mahaifin mu ka sanya mu da mu da su duka aljanna ci mu kuma Allah da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka cire da mu tafarki madidici Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya cika ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya cika ba mu ikon guje mata mun samu matsayi a nan insha Allah sai mako mai zuwa zamu dora akan kusakuran da suke faruwa cikin alwala kuma yanzu an yi magana game da bayan gida da tsarki idan mun zo kai tsaye abin da ya shafi alwala zamu tashi akan sa insha Allah muna roƙon Allah ta'ala masu taimakon addini a duk inda suke Allah taimake su waɗanda suke kama da zaman ƙasa cikin addinin mu Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa da wannan jiha da sauran garuruwan musulmai Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki Allah duk abin da yafi ƙarfin mu Allah kai mana maganin sa duk abin da muke kwadayi gare ka na alkhairi Allah ka haɗa mu da shi Allah kai wa garin mu albarka Allah ya ƙara wa jihar mu albarka da sauran garuruwa kuma da jihohin mu na musulmai gaba daya Allah ka tsare mu daga dukkan abin da zai tayar mana hankali Allah ka tsare mana mutuncin mu Allah ka tsare mana iyalan mu Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana gurabin ibadar mu Allah ta'ala ka tsare mana gurabin neman abincin mu Allah ka tsare mana hanyoyin mu Allah ka tsare mana gonakin mu Allah duk inda yake samun tashin hankali can da can Allah kai kwanciyar hankali a gun Allah abin da ke gaban mu na zaben shugabanni Allah ka zaba mana abin da yafi alkhairi Allah kai hannun mu kan abin da kai yadda da shi kuma shine alkhairi gare mu ga addinin mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.